الحمد لله وصلى الله على أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا رانر الهمس كرن جمعة وطا رمضان يا ربانا قوم الشاشيد ألف تاريخ إلى أربعين وقت هجرية وما يو منا بيار جواسا أخو شكرا تدبو بيد إشارين دشت ميلادية wannan shine majalisun mu na 15 wannan farfajiya ta unguwar Goranda Bawul cikin birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya wanda muke cikin suratul Hijr jiya mun kai karshen aya ta 77 amma da yake akwai tsauraya to yanzu sai mu dauko daga aya ta 67 zuwa 77 waja ahlul madinati yastarshuna
waja a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim waja ahlul madinati yastarshuna قال إن هؤلاء بيتي فلا تفضحون فاتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم من أجعل العالمين قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين
شو wannan ayoyi da malam ya karanta mana wanda jiya duk mun yi tafsirin su mun ji yadda Allah malakacin sarki ya wahayi zuwa ga annabi Lutu kan ya ja mutanen sa su fita kuma Allah dama ya sanar da shi cewa waɗannan mutanen za a halakar da su a lokacin asuba mun yi fushin baki akan bambancin kalmomi da suka zo na halakar da mutanen annabi Lutu mushrikina musbikina mu'iduhum mawqidahum as-subh bukratan azabun mustaqir mun ji yanda al'amuran suka kasance wa kai shi Allah ya halakar da su kun samu ruwayoyi da yawa sai dai muke yawanci su suna da rauni akan cewa lokacin da suka fasa gidan annabi Lutu suka shigo suka tarar da wayannan bakin annabi Lutu hankalinsa ya tashi sai mala'ika Jibrilu a yanda ruwayoyin suka ce sa ne shafe musu fuskar su kuma nan wasu daga ciki ne suka zo ba wai ga baki ɗayan su ba amma sai aka abbara ana nufin gaba ɗayan su tunda duka ɗabi'ar mutane shi yasa dama zama da azzalumai tare da tarayya da su yana janyo maka abin da wasu suka yi kai ma sai a ce kai kai kuma har da kai haka za a fi to an ce a lokacin mala'ika ya ɗauki ƙasar tasu gaba ɗaya tun daga ƙasa har sai da aka yi ta sama sai da mala'iku suka fara jin kukan karnukansu sana aka juyo da su aka nutsar da su a ƙasa bayan nan kuma aka shige musu ruwan kafan kwani na wuta aka Allah maɗaukacin sarki ya musu kuma aka za a ci gaba da azabtar da su kuma ana sa ran duk wani wanda yake da wannan tafiya a ƙasa to shi ma zai fuskanci irin wannan fushin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kamar da muka faɗa, Lu'u suna ne mai kyau, shi annabin sunansa. Lu'u ɗan Haran, ɗan Tara, ɗan Nahur, ɗan Saruh, ɗan Ra'u, ɗan Salih, ɗan Azir, ɗan Shalih, ɗan Arfakshad, ɗan Samus, ɗan Nuhu alayhi salam. A yanda malam na sabon suke kawowa. Sai ka duba za ka ga Haran ibn Tarah, kamar ta yake da Azar ibn Tarah, daga nan kuma, kuma kuma masu ganin cewa a'a shi Azar ɗin yana da yaya a cikin safiyar Ibrahim alayhi salam. A ciki kuma akwai Haran abin annabi Lutu, don haka annabi Lutu ɗan uwan annabi Ibrahim, akhi Ibrahim, ala khilafin ikolin nasabi, da dai dawa ikolin nasaba sai a ɗauke ta a haka ta nasti ne wanda yake maqtu'un bihi ba. Za a gani hanyoyi ne da ake samu, akwai intikali a cikinsu, akwai saɓani da yawa, akwai uyub dai na ko'ilal da yawa a cikin hanyoyin, sai dai kawai yusta'anasu bi. To kamar yadda na faɗa muku, shi Lut suna ne mai kyau, suna akalcin kansa, gyara abu kenan, abin da ya lalace ya lutu haudahu ay yuslihu. Sai dai amma sunan yana da ƙarancin ka ji ana sa shi. Ba wani sahabi mai wannan suna, inda cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kusan sun shahara da sunaye na larabawa. Sunan annabi ɗaya ne za ka ce za ka ji shi a cikin sahabbai shi ne Ibrahim, shi ma kuma manzo Allah sama ne ya sa shi. Kafin manzo Allah sama ya sa Ibrahim, da wahala ka ji wani Ibrahim. Amma shi za a cikin muwatta manzo Allah sama ya ce je an haifa mini ɗa, bayan an yi sallah masallaci da Allah ya ce kuma na sanya masa sunan kakana Ibrahim, wa sammaitu ismi abi Ibrahim. Amma za ka ga yawanci larabawa ba su cika sa sunayen annabawa ba, saboda sunayen annabawan fil ghalib sunaye ne a ajaniya, musamman annabawan bani Isra'il. To don haka za ga Lut a cikin tabaka ta magabata ba ta aka cika tashi ba, ba wai saboda munin sunan ba. Don kuwa cikin marawaita da wahala ka samu Lut. Akwai dai Abu Mikhnaf Lut ibn Yahya, shi kuma kazzabun ne, dajjalun saqitun halikun talif, yada'ul ahadi, rafidiyun muhtarik, kamar yadda Ibn Adi ya faɗa. Al'uwar faru haka kalmomin namu suke kira da gauni, in ka ji za ka ga abin da Ibn Adi yake kuma sai ke cewa rafidiyun muhtarik, kunannen barashibe ne. Za ka ji Zahabi ya ce maka yake ce masa talif. Haka gaba ɗaya ka tattara maganganu a mutane a kansa za ka ce masa kazzabun, dajjalun, saqitun, talifun, rafidiyun muhtari. Ganinsa a cikin ruwaya ma alama ce ta cewa wannan ruwayar lalatacciya ce. Yawancin hadisan da aka rawaito, wanda za ka ga akwai cikin mutuncin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama, to fil ghalib za ka ga hadda Lut ibn Yahya a cikin ruwaya. To amma ba wai don sunansa Lut ba ne, a'a, don dai kawai yanayinsa ne, kuma dama ga sana'arsa barakibe ne. To kamar yadda muka faɗa, malaman tafsiri da masana tarihi sun ayyana cewa garin da aka tura annabi Lut alayhi salam sunansa Saddum Ammura. An kira garin sunan mutanen da suke rayuwa a wajen. Akwai Saddum, akwai Ammura, akwai Adum, akwai Sabwin. To ana kiranta kuma a shari'ance al-mu'tafikat, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Najmi, kafin nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kafin wal-mu'tafikatu ahwa, ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa
wal-najmi,
a'a, ba al-najmi, farkon bayanin da ake wani mutum ita su a hawa ɗin. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الله سبحانه وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى الله شيء أهلك عادا ومحركو وثمود سني عاد الثانيه كينن ثمود وثمود فما ابقى الله يا بهبقوا اي اتسوا وقوم نوح من قبل كفن ثمود تعاد فان هلكت انسان النبي نوح انهم كانوا هم اظلم دومن سو سن كسانتي زادي سن سيافي ايرن نمتان ده مزال سوما يسر واطغى وما سنتي تورن كاي يا ظالمتي والمؤتفكه اهوى فنن ita kuma al-mu'tafika garin mutanen annabi Lut a hawa Allah madaukakin sarki ya sulmiyo da ita daga sama, an gane daga sama aka juyo ita kamar yadda ake juya masa a cikin tanderu da ake juya gurasa ko kosai idan bangare ɗaya ya dahu to sai a juya a sauya masa sama ta koma ƙasa ita ta koma sama. To wannan al-mu'tafika al-mu'tafikat an kira shi da suna al-mutafikat ne saboda an jirkita yanayinsu daga sama sun koma ƙasa, domin al-ifk shi ne canja abu da aka samu ƙazafi a faɗin magana bai daga a yadda take ba. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qatalahumullahu anna yufakuna, ya ake juyar da su daga gaskiya. Wala tuti kulla hallatin mahinin hammazin mashaa'in koko kulla affakin asin wailun li kulli affakin asin affakin ay kadhab, wanda yake juya magana. To suma al-mu'tafikat daruruwan da gaba ɗaya aka tattara su aka juye su aka musanya musu daga sama su koma ƙasa, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayat surat An-Najm. Kuma Allah ya gaya mana cewa innaha labisabilin muqim, tana nan garin yana nan har ya tsuwa, wato bigira geographical location din yana nan akan hanya. Lajisar jilin mukin kisa alkaryar ta faru ne a garin da har yanzu wajen yana nan, kawai da aka sai a ce tana nan yankin Bahrul Mayyit Dead Sea tsakanin Jordan da Palestine a kusa da bodar Isra'ila daga Jordan daga Urdun. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su. Jiya mun faɗa a cikin matsalolin da za mu fa'idantu da su a cikin wannan kissar shi ne, a cikin hadisai duk da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam, abu nan mu sani cewa manzon Allah bai yawaita magana a kansu ba, amma ya yi ishara zuwa gare su, tunda Qur'ani ya yi ishara zuwa gare su. Wasu kika hikimar da ta sa za ka ga ruwa marwiyat da suka zo da ambaton aikin mutanen annabi Lut ba su da yawa, za mu iya nazarin hikimomin. Da ɗaya saboda Al-Qur'ani zakara ma fihi kifaya, Qur'ani ya yi bayanin abin da za ka iya ganewa don ka ji ka gane. Saboda haka tun da Al-Qur'ani ya yi bayani, amma aikin hadisi da sunna shi ne sharhi da ƙarin haske a kan abin da Qur'ani ya zo da shi. To kuma yana biya fito fili kaga sai ya zama matanin shi ne sharhi. Sai kenan. Annabi kuma moral decadences da social vices, cruel practices da immoral activities kirin wa'annan abubuwa wa'anda suka shafi matsaloli na zamantakewa da kuma miyagun ayyuka na rashin tarbiyya, haka sakai ake son yawan nana tasu da maimaita su. In aka faɗe su yadda za a gane, to maimaita su wani lokacin tallata su ne. Shi yasa idan ka duba za ka ga natsatsun malamai ba ka sarrafi ka cika magana a kan wannan mugunyar ɗabi'a ba, ba koyaushe ka ji an sa ta a baka, kullum ita ake nana ta ake maimaita. Kullum littattafai da aka wallafa za ka ga kafin ka samu littafin da aka wallafa shi a kan wannan matsalar a yi bayaninta. Haka daɗe ni da suke abin da nake tunawa a Abubakar al-Ajurri Muhammad ibn al-Husayn wanda ya rasu shekara 360, Allah ya ji karfin rama, yana da littafin sunansa Zammul Liwat, gaskiya ya kawo kuma gaskiya ya yi kokari sosai kuma an wali tafin hakiki mai kyau gaskiya ya kawo asar kuma an kharraja hadisin gaba ɗaya yana da kyau a wannan ba to zaka ga ba abu ne da ake yawan faɗa sakan minbari ba saboda a kiyaye wa al'umma wannan karamar ta su saboda matsala ce idan kana faɗa zaka ji dukkan mutunci yana jin baya jin daɗi a cikin ransa saboda wata ɗabi'a ce bihimiya da tafi kama da ko dabbobi ma za ka ga suna jin kunyar afkawa wannan ɗabi'a sannan watakila a cikin hikimomin saboda mujtama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki kusan la takadu tajid man ya'malu 'amala qaumi lut shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah ya wafati ba a rawaito ko record ɗaya na chess koda da zargi ba aka kama a wannan aiki lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa mutum hudu da hukuncin zina ya jefa al-ma'id ya jefa al-ghamidiyya ya jefa al-aslamiyya yace waqdi ya unat ila imra'ati hadha fa in sarafat farjumha farjumha fa sarafat farjumha wannan al-aslamiyya sannan ya jefa yahudawa guda biyu kun ga kenan wannan ya zama tabbas an taɓa samun kes na zina an samu kes da shan giya ko mazala sama ya ce a je a yi hukunci ga hadisin Abdullah al-Himar mazala ya ce ku je ku tsayar masa da haddi sannan an kama wani za a yi masa haddin giya a ciki wani yana jifansa da takalmi wani yana jifansa da hoge mazala ya ce la takunu aunan lishaitani ala akhikum kaga kenan an taɓa samun wannan amma a iya lissafi ba za ka ji an ce ga shi an rawaito wannan ba don haka sai zama wata zahira ce ɓoyayya sai dai kawai a faɗakar ababi na ilmantarwa da kuma samun dalili da hujja sai abu na gaba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sa mata wani suna na daban ba sai kuma kira ta da sunan da a yanzu ya shahara ta shahara da shi ba shi ga liwat manzo Allah sai ana kiranta da suna amalu qawli lut amalu qaumi lut wanda kuka samu yana aiki irin mutanen annabi lut kashe wanda yake yi din da wanda ake yi da shi amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa kuma hadisin da duk da cewa fihi shay'un min al-ba'd cha akwa kuma akhafu ala ummati amala qaumi lut kafi abin da nafi jin tsoro wa al'ummata shine aikin mutanen annabi lut to amma malamai sun ce shin ya halatta a ce liwa ibba manta wa kaman bakar abu zaid allah ya gafarta masa fima yukhayyalu ilayya sim mujamul manahi al-qadhiya yana cikin al-qasd din da ya kawo cewa kaman ba daidai bane a dinga cewa liwa amma ijtihadi wallahu a'lam fuqaha wa abdabul da suke kiran sa da shi kenan la'alla dan tantance shi da raguwar matsaloli irin sa haka zaka gari kawai da naga muku cikin littafin abubakar al-ajurri zammul liwa sunan ka kaga haka ne sanan yadda ake fadar sa shine bi kasrin lam walaysa bi dhammiha walaysa bi dhammiha amma al aula shine ka fada kamar yadda muhaqqiqul din suke fada ka ce aikin mutanen annabi lo amalu qaumi lo idan larura ta kama za a yi magana sannan matsala ta gaba shine a cikin karatukan mun tato irin miyagun sifofi da aka sifanta wannan aiki ne shi iskanci ne fatanci ne ya amaluna al-khaba'is iskanci ne sunna hum kan kan qawma sawin fatiqi wannan aikin banza ne masu yi mutanen banza ne qawma sawin sannan al-fasha ne atatuna al-fahishata abraqukum biha min ahad min al-alam ko shakka babu aikin mutanen annabi lut yana daya daga cikin manyan kaba'ira da shi Allah ya kira shi da suna al-fasha a cikin ayat surat al-arab innakum la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin kuma a cikin sura Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha kuma duk al-fasha na daya daga wato tana janyo mutum cikin Allah innahu kana fahishatan wa mu'tan wa sa'a kuma farkon wanda suka fara yin ta ko suka bayyanar da yin ta a matsayin al'umma shine mutanen annabi lut alaihi salam ya ka hukuncin ta Ahmed Abu Dawud ya rawaito Tirmidhi da Ibn Majah daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajabtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut fa'tulu al-fa'ila wal maf'ul bi wanda ki kuka kama shi yana yin aiki irin na mutanen Annabi Lut to ku kashe me yin wanda ake yi da shi amma irin wayannan criminal wayannan ayyukan na laifi wayannan laifuka makomar sai da hukuncin su yana ga hukuma baya ga ɗaiɗaikun mutane saboda wannan civil cases ne kuma daga cikin bambanci tsakanin civil abin criminal case ne daga cikin bambanci tsakanin aljinayat da kuma abin nan abubuwan da suke alkanun almadani shi ne civil cases individual ake wa laifin amma criminal cases hukuma ake wa laifin domin ita ce da alhakin tsaye da shari'a haka da za a kama mutum wal iyadu billah asamana Allah wa iyyakum wa afana Allah wa iyyakum sai a kama mutum yana yi da wani makusancin wani to kuda wancan makusancin ya ce ya yace shari'a ba za ta yace so da haka yanzu da za a kama mutum sai an bi according to tsari na evidence sai an bi ka'idar da shari'a ta tanada ma'ana sai an tabbatar da cewa na ɗaya an kama shi na biyu kuma abin da aka faɗa ɗin shi yake yi shi kuma yana da haddinsa shar'an shi ne ya zama akwai ilaj akwai penetration sannan kuma na uku ya zanto ko zai zama shi ne ya confession da kansa ya zo ya tabbatar da cewa ya yi ko kuma ya zanto an tsayar masa da shaidu irin yadda ake tsayar da shaidu na zina saboda abin da isa akwai na tushen da suka kira shi da suna suka kira aikin da suna zina wannan wasu malaman suna wafta daga nan a kan cewa to shi ma wajen litigation nasa wajen tabbatar da laifin procedure din irin procedure zina aka ake tabbatar da shi karamakum Allah hukuncin sa shine hukuma ce za ta tsayarwa da mutum hukuncin kisa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda Tirmidhi ya rawaito daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara da a gare shi bisnadin Hassan azina ce muku yana da rauni yake ta inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala aw milut cikin mafi abubuwan da yake jiwa tsoron al'umma ke jiwa al'umma ta tsoron sa shine su zama sun ɗauki wannan ɗabi'a irin ta mutanen Annabi Lot to da aka ce za a kashe mutum in an kama shi hukuma za ta kashe shi wani irin kisa za a yi masa na ɗaya aka ce kona shi za a yi da wuta an rawaito wannan daga Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda Abubakar ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf ya faɗa wuta za a sa a kona shi saboda su ma Allah ya musu ruwan tsakon kwani na wuta da aka sai a rufe da shi da wancan mutanen to amma ba wannan shi bane ba shine ra'ayin jumhur na sahabbai ba akwai kauli na biyu shine kaulin Sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa za a dauki bishi a dora shi a can saman dutse wanda ake kyautar zazzafan aka jefo mutum daga nan zai mutu to sai a jefo shi ya mutu kamar yadda Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin as-Sunan saboda su ma haka Allah ya musu ya kira su da suna al-mu'tasikat kuma ya ce ja'alna 'aliyaha safilaha akwai kauli na uku shine kaulin Abdullah ibn Abbas Allah ya kare da a gare shi kamar yadda Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaito shi cewa ya ce a'a ya faɗi wata magana irin magana Sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi cewa yu ma min a'la makanin sannan kuma a biyo shi da dutse da shi ko Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi shi ma yake cewa za a nemi wani waje wanda yake nisa a jefo shi sannan kuma sai a ji shi da jifa har sai an kashe shi to a cikin wannan fara din ne malikiya da hanajila suka tafi akan cewa kashe shi za a yi mutlaqan yayin da ra'ayi na biyu kuma shine ra'ayin Hanafiya da Shafi'iyya suka ce za a yi masa mu'amala ne irin mu'amalar wa'anda suka yi zina ana idza kana muhsanan a jefe shi wa idza kana ghayra muhsan in ta kai aure ba sai a mai bulala a kore shi wal rajih shine ra'ayin Malikiya da Hanabila ko mutanen Annabi Lut Allah a ciki ya gaya mana wasu abubuwa da suke yi amma babban abin da suke yi shine wannan ɗabi'ar ta namiji ya ce wa namiji wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam Ahmad da Al-Hakim fil Mustadrak wa sahahahu suka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas manzo Allah sai cewa la'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lut Allah ya tine wa wanda aka kama shi yana yin irin aikin mutanen Annabi Lut da aka cimme aikin mutanen Annabi Lut da tinanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tine masa ta san ku da tausayi da rahama irin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tine wa mutum kaga to yadda mutum zai yi roki Allah ya hana shi ya raba shi da wannan tabi'ar da za ta janyo kansa tinuwa ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi masa to Allah ma ya tine masa mala'iku ma sun tine masa to daga cikin ayyukan da mutanen Annabi Lut suke yi wato akwai bayyanar da laifin kafiri shi yin laifi sako ne to kuma abin da ya fi shi shi a bayyanar da shi asiri akwai mutanen da suke shiga cikin jarabawa ta aikata laifi amma suna ta gogayya da zuciyarsu suna kuma gogayya da shaitan kuma suna jin kunyar Allah suna jin kunyar mutane dan haka sukan ɗauki dogon lokaci lokaci mai tsayi suna koyi abin da suke yi to irin wa'annan mutanen baka cire musu ran Allah zai gafarta musu kuma da manzo Allah sai ya ce kullu ummati mu'afa illa almujahirun al'umma ta dukkan su kowa Allah kan masa rangwame amma banta wa'anda suke fitowa karara suna bayyana ko dai su yi a fili ko kuma su fito a cikin jama'a suna gaya wa mutane ai jiya nayi kaza kamar wannan hadisin na Abu Huraira manzo Allah sai yake cewa ɗayan su zai je aiki babu wanda ya ganshi sai kuma ya tashi ya wayi gari wa ba ta yasturullah gashi ya kwana Allah ya masa sutura amma sai ce nayi na aikata kaza a waje kaza a lokaci kaza to su kuma sun kasance suna bayyanar da aikin wata tuna kinadi kumul munka saboda haka wannan aikin shi ma ya yi daga cikin aikin mutanen Annabi Lut wanda yin hakan kuma yana janyo wa mutum tsinuwa da amalu ko milu shi ma zai iya shiga a ciki za mu fa'idin cewa yin rauninka bai halatta ka yi shiru ka kame bakinka a ga alamar yarda in ana aikata wani aiki laifi domin ga shi abin da Annabi Lut alaihi salam ya faɗa ya fito ga shi sun rinjaye shi amma ta yake ha'ula ibanati hunna aqharu lakum inni la'amalikum min alqalina law annali kikun quwwata nawawi ila ruknin shadid ya iyayin sa da usulubi da salo akan inkarin wannan mutum aikin da shari kuma sai ka san sun ne musu rinjaye shi ma sun kusa su karfin sa amma da haka bai daina inkarin su ba saboda haka lalle ya zama wajibi mutum a yanayin dabi'arsa da maganarsa da tunaninsa ya zama yana inkarin aikata wannan aiki na mutanen Annabi Lut. Da wannan ne malamai suka kafa hujja akan cewa to tun da ai namiji ya jiwa namiji wata ɗabi'a ce lalatacciya to mace ma bai halatta ta zake wa mace ba ba afuwar namiji bai halatta kuma ya zake wa mace ta bayanta kuma a bayanta wannan haramun ne kuma ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Abu Dawud an Abi Hurairah radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mal'unun man atamra atal fi duburiha wanda duk yayi amfani da mace ta duburarta to tsinanne ne shi ma to kaga tsinuwar da aka yi wa mutanen Annabi Lut to irin waɗannan mutanen su ma Allah ya tsine musu sannan sanda mutum ya kasance a waje ko na kasuwanci ko na karatu ko na rayuwa sai irin waɗannan ɗabi'un suka bayyana kuma ya rasa yadda zai iya kawar da wannan munkarin. To abin da ya zama masa wajibi shi ne ya kaura ya bar wajen, hijira ta kama shi. Ba a halatta ga mutum ya zauna a cikin mutanen da suna yin aiki irin na mutanen Annabi ya wadatu da inkari kawai. Lallai in gida ne shi ya gaggauta sai da gidan ya je ya nemi wani wajen. Man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraqaban kathiran wa sa'a. Ya gaggauta sai da gidan ya je ya nemi gidan a wani waje, saboda idan jarabawar ta tashi sauka za ta haɗa da shi. Damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha. Haka aka yi wa Samud. Dan haka kakkace ayi ba ruwana su suka jiyo, a'a. Bala'insu da jarabawa zai iya shafar ka. Sannan kuma kada ka sake da cewa ai idan wa'anda ba sa yi suka tsira kai ma za ka tsira tare da su. Ni ba matsala ko ban bari ba, ai dangina da iyayena ai ba sa yi. A'a, matar Annabi Lut matarsa ce kuma yana santa, amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innaha laminal ghabirin. Sannan Allah ya halakar da ita kuma ta halaka. Saboda haka ya zama wajibi mutum kar ya kuskura ya zauna a kusa da mutanen da suke lalatattu masu cikin wannan abu. Gashi Allah ya juye dukatar tasu, kuma Allah ya yi musu ruwan tsakon kwani, kuma Allah ya zuba musu tsawa wacce ta kashe su. Akhadhat musaihatu musbihina, tsawar da mala'iku suka yi musu. To matsala mai mahimmanci jama'a, shi wannan aikin da na mutanen Annabi Lut ɗaya ne daga cikin miyagun ayyukan da suka fantare wa ɗabi'a ta ɗan adam. Akwai ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam ta sha'awa, wanda galibi ɗan adam akwai wani geji na sha'awar da ba shi ba zai iya control ɗinta. Da Allah ya yi masa zuciya, ita kuma zuciya tana da umana, tana da mataimaka, suna deputies kenan. Allah ya sanya ido ya zama aminul qalbi fi ma yata'allaqu bi naqlil mar'iyyat. Da abin da ya shafi za a ganshi visual, ido zai gani, kuma zuciya ce matattarar aiki. Sannan Allah ya yi wa mutum kunne da hanci da fatarsa da yake sensitive ɗin abu, da harshensa da yake sensitive ɗin abu. Kuma Allah ya masa ƙwaƙwalwa da take ɗaukar nauyin fassara. Wani lokacin ko ɗarsa tunani mutum ya yi, ko ya gani, ko ya ji, ko ya taɓa, idan ƙwaƙwalwa ta tashi bautar da Allah ya sa ta, shi ne ta fassara cewa wannan abun wani abu ne da ake iya jin daɗi da shi. To kai tsaye za a tura siginal ga zuciya, take za a yi odar jini, za a yi ƙoƙarin tura shi zuwa reproductive organ, wanda ta ji dama akwai wurin da Allah maɗaukacin sarki ya tanada a bladder ta mutum, wanda a nan ƙasan bladder ɗin akwai wannan valve da yake producing ɗin seminal gland, wanda da zarar an samu fassara daga ƙwaƙwalwa zuciya kuma ta yi odar dukkan abin da yake a shirye don sha'awar mutum ta tashi. To da ta tura za a yi mutum ya ji wannan ostin, za a yi releasin ɗin wannan gland ɗin, daga nan kuma reproductive organ za su fara ƙoƙarin aikin su. Haka kuke ko mai physiology ɗin abu haka wani ne? Ta to kai ma'aikacin lafiya ne, ni kuma nazari ne. To kan haka wani lokacin har waɗannan abubuwan su faru, wani lokacin sai ɗan adam ya fara discharge, sannan zai gane cewa ashe wani abu ne yake faruwa. Amma ita kuma ƙwaƙwalwa in dai tana tafiya a tsarin da Allah ya sanya ta, to in ka ga bishiya ba za ta fassara cewa ta ga abin sha'awa. In ta ga tsauni ko dutse ba za ta fassara cewa ta ga abin sha'awa. To a irin sort of ɗin da Allah ya yi wa ƙwaƙwalwa, in namiji ya ga namiji ba wani abu da zai ji, in mace ita ma ta ga mace ba wani abu da za ta yi. Saboda rafa'ul haraj, sai Allah ya kaddara in namiji ya ga kan hannuwan mace ma ba zai ji komai ba, ba ma zai san ya ga komai ba. haka ita mace in ta ga dan kankanin namiji dan karamin yaro maino ba za ta ji komai ba. Haka zalika da mutum zai ga dabba kuma zai ga tsaraicin ta ko mace da kaji zai ji komai ba, saboda tsarin da aka yi wa kwakwalwar tana nan in order. Amma in aka samu disorder, in aka samu disorder, to shi ne sai kwakwalwa ta kai saƙo a lokacin da a lokacin kai saƙon. Ai ba a taɓa samun mutumin da kawai sha'awarsa ta tashi bai ga wani abu ba, bai ji wani abu ba, bai yi tunanin wani abu, bai yi mafarki ba. Da kwa zai samu haka to da kwatan kwacin sakamun motar ka ce baka kunna ta ba kawai ka ji ta tashi. Sai ba za ka bar ta haka ba, za ka fara ta ce wannan motar tana da matsala. Ko ba gaskiya ba ne sai ka ce wannan ya kamata a je wajen likita. Wani lokacin kuma ana samun matsala ta communication. Sai zama abin ba abin sha'awa ba, amma sai kwakwalwa ta fasa. A lokacin har yanzu kwakwalwa za ta iya reversing ɗin wannan information ɗin ta bayar idan kuma dalili ya ƙara bayyana mata. Kwatankwacin ta shi ne kamar kai ne ka zo ka saki motarka kana cikin tafiya, to sai ka gace ba wannan kwanan za ka yi ba, za ka taka burki ko motar ta tsaya. To idan kwakwalwa ta sake ba da oda a karo na biyu kuma ba a ɗauki wannan oda ba, shi ma akwai disorder kenan, akwai matsala. To da ka shi yasa a itazin a dispute tsakanin masana shin zai factor dalilan da suke janyowa har mutum ya zama ya karkata zuwa ga yana son jinsinsa. To duka wannan yana ƙarƙashin abin da ake kira ashuzuzul jinsi, wato fantarewa ta fuskar sha'awa, wanda a turance ana ce masa sexual deviance. Wannan sexual deviance ɗin shi ne ya tattaru da asalin kalmar gay da ake faɗa, duk da cewa sun an ce gay suna kekanta wani abu da hannun da wani abu. Amma a jumlata za a iya cewa sexual deviance, ko kuma wani wasu suna cewa paraphilia a wannan scientific sunan da ake iya ba shi. Yanzu za a tambaye ka menene fantarewa ta sha'awa, za ka iya cewa shi ne amfani da sha'awa ta jinsi ba a inda Allah ya ce a yi ba. Mutum ya yi amfani da hanya wajen sauke sha'awarsa ba ta hanyar da Allah ya yarda ba, ba ta hanyar da shari'a ta yarda ba. Ko kuma iktisar shari'a shi ne aikata alfasha ta hanyar canza asalin fitira da tsarin da Allah ya halicci ɗan adam a kansa wajen biyan buƙata ta sha'awa. Wannan shi ne technical ma'anarsa ta shari'a. Ma'anar ashuzuzul jinsi. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake a satuna dhukurana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Kaga wannan shi ne shuzuz din asali. To amma shi yana da hanyoyi da yawa shi ashuzuzul jinsi, sexual deviance. Wanda tun da liwaɗi aikin mutanen Annabi Lut ya haramta su, suka rabu wasu haramta. Na ɗaya akwai shi wannan aikin mutanen Annabi Lut. Wasu suna kiransa da family name ɗinsa ana cewa homosexual. Duk da cewa homosexual ɗin ba wai iya wannan kaɗai yake nufi ba, amma akwai wasu suna kiransa da sunan garin. Inda Sodom sunan garin kenan, su Turawa sai su masa Sodom. Ma'ana aikin mutanen Annabi Lut shi ne fassararsa. Amalu ahli Sodom. Da kuma an halakar da su ba wanda ya sake zama a garin, kaga babu wata shubha kenan. Na biyu kuma akwai daga cikin da za su shiga cikin sexual deviance ko deviance, akwai sihaq shi ne maɗugo. Shi kuma maɗugo a takaice shi ne alaƙa ta sha'awa da biyan buƙata tsakanin mace da mace. Shi kuma wannan a turanci ana kiransa lesbianism, wanda asali ana jingina shi ne zuwa ga wani gari Lesbo wanda yake ƙasar Girka. Da cikin daɗaɗɗun mutanen da suka fara bayyanar da wannan ɗabi'ar har ta zama an santa sosai ta shahara, akwai wata mawaƙiya da ake kiranta Safo sai ita a wannan garin take sai zarto masu yawan wannan tabi'ar sun yawa da yawa ma shikenan sai ake kiran tabi'ar da sunan garin Lasjianiz sunan aikin kenan ita kuma wacce Allah wacce aka jarraba da wannan aikin sai ake mutan Lasjian afana Allah wa iyyakum to daga cikin kuma abubuwan da suke su ma sun fankare wa sha'a tsarin da Allah ya halitta kan adam akwai shine akwai zuwa mace ta bayanta ta tubarar azanta ce koda matan mutum ta halalce wanda ya haka tsinanne ne kamar yadda Abu Dawud da Ahmad suka rawaito da Abu Hurairah Allah ya kare ta ayyashi sannan abu na hudu shine karkata zuwa ga abin da yake ba dan adam ba kamar misali akwai dabi'ar zuwan wa dabbobi wannan duk wanda ya san a adabiyat na turawan yamma zai ga American da wasu European haddace na fenema suna da shi na cakuduwar mata da wasu dabbobi ko musamman dabbobin ma da aka zarge su a Qur'ani irin su jaki irin su kare kuma suna neman su domin su biya musu bukata wanda ana kiran wannan bestiality da turanci akwai group wanda su haka suke kawai da mace ta ga dabba irin wannan da hankalin ta ya tashi akwai kuma namiji shi ma da yake zuwa ya samu jaka a karamakumullah ko kuma wata dabba irin wannan shine ityanul bahai matan shetan ya ci nasara a kan mutane shikenan sai kuma mutum ya je ya dinga afkawa abu na biyar wasu malaman suna sawa da istimna'i shine masturbation asalin masturbation shine wasa da abin kiɗa wanda ake gogawa da hannu me ake kiransa da suna ne mai kaman garaya haka to a iya cewa gogen ko wani abu mai kama da haka to za mutum yana dunkula hannunsa ne yana goga zara to daga nan sai to wannan masturbation din kamar yana yin wannan abin yana yi to daga baya kuma sai aka ambace shi da wannan sunan saboda alaka ce ta tashabu amma da larabci ana cewa sa al-istimna shi kuma shine wato yin kokarin fitar da maniyyi da ƙarfi da yaji amma ana ce mata al'ada sirriya ko al-ursiya ko idan a ɗan yi mata kwaskwarima wasu kuma suna ce mata jaldu amira shi ne har wani yake cewa idan nazalta biwadin la anisa lahu fajlid amirata la aibun wala riyahu Allah ya ji ƙarshen kiti ya tsitsi ne masa ne wannan waka ya ce in ka sauka a garin da ka rasa wato ka rasa wacce za ka ɗebe maka cewa ko fajlid amirata la aibun wala riyahu ko ta yi istimna'i ba wata matsala ko kuma yanzu abin da ya shigo kenan da yawa abin da zai baka takaici wallahi jiya ina kallon wani content irin na ɗan bid'a sai wani yaro ne ya yi waka to ina ta ƙoƙarin ta halilin abin da ya faɗa a waƙar to sai na duba comment section ina ɗan evaluating to sai na ga wani ya yi wata tambaya a nan ana ta magana a kan waƙar da ya ana ta halili na waƙar ce ta bid'a sai ta yi shi da Allah tambaya ce da shi yana so a amsa maka shin idan zai iya istimna'i kafin ya gama bayan ya gama sahur kafin sallah asuba wai mace ce ta zo don lalacewa ta ba wata 'yar bid'a na ganta da na goyin profile ɗinta sai na ga to lallai ka kamannin kumba kamannin katanta wacce ce eh za ka iya amma ka yi wanka kafin sallah wala abin karki ka rasa ne a kai ci zai ba ka ko menene da sauransu Allah ya shirye mu wata sai suka ce shi ma wannan al-istimna ɗin yana cikin a bestiality to sannan bayan nan akwai na shida shi ne akwai sha'awar yara ƙananan yara sha'awar ƙananan yara wanda shi ake kira pedophilia wanda yake shi ne pedophile shi ne wanda yake da sha'awar ƙananan yara na taɓa karantawa kusan shekara 20 wani rubutu da aka tsaye akan tsamuwar wannan abun a Los Angeles da wasu kasashe na America. Daga kuma masu editing din ma da komai za ka ga an sa maka wannan shi ga abin da ya fito ga sana'ar ta wannan gashi da sauransu. Sunayen abubuwan British Good Family ne wannan duka shine fantarewar jinsi wanda akwai kasashen da ake kira zuwa ga wai kada a tauye musu haƙƙin su a ba su dama irin tasu. Har da cewa duk sanda aka ba su dama irin tasu to kuma akwai cutarwa ga al'umma. Ɗan uwa musulmi akwai abubuwan da suke janyo waɗannan abubuwa suna da yawa. Dalilan da suke janyo su sai akwai biological factors duk da cewa saɓani ne a wajen masana. Wasu suna ganin akwai it's genetics kamar akan iya gada. Amma gaskiya akwai arguments da yawa akan cewa zai yi wahala a ce irin wannan ɗabi'ar tana bin jini wai daga DNA na mutum a iya samu wannan a iya samun wai tun da kakanninsa haka suke shi ma haka yake. Hatta abin da mutane suke wani lokacin wasu masu aji suna tausasa harshe kuma wannan a fahimta ta yana kore masu laifi daga sha'awar tuba. Ta ce duk abin da suke kai ma dole sai an yi wa 'ya'yanka ba haka ba ne wallahi. Man taba wa amana wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kuma Allah zai yi akwai sahabban da sai da suka taɓa yin kafirci kafin su musulunta. Kuma suka zo suka musulunta Allah bai jarrabi 'ya'yansu da kafirci. Akwai mutanen da ba su taɓa yin abu Allah ya jarrabi 'ya'yansu da shi. Ka bar Allah da al'amarinsa kai dai ka yi kare mutuncinka kuma ka kare wa zuriyarka mutuncinsu. Amma duk mai saƙo yadda yake so ya tuba in ya tuba Allah zai iya tsare zuriyarsa ba su taɓa yin wannan saƙon. To shi ya sa wannan ba sai ka ɓata lokaci a kanka ba ma. A kansa ba wanda suke cewa akwai biological factors. Sai abu na biyu wasu suna cewa akwai wanda suke cewa akwai abin da suke cewa prenatal hormones wanda su ne wasu hormones sinadaran halitta ne kafin a haifi mutum. Wannan a cikin wanda suke faɗan wannan nazariya ɗin suna cewa gaskiya shi ma wannan scientifically zai wahala a ce daga nan ake samar da wannan mutum da ai tunda asali a tafi ɗaya da fitiran mutum to kuma ya za a azabtar da shi akan abin da fitiran sa ce. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa adalci. Na gaba shi ne in muka bar abin nan biological to sai mu koma psychological factors su ne al'awamirin nafsiyya. Yawanci wani lokacin abin yana da alaƙa da rikirkicewar hanyar kai saƙo. Wanda shi kuma akwai dalilai da yawa da suke janyo wannan iftirabul wuyar jinsiya. Dalilan suna da yawa dai ba mu da lokaci muna ta ƙoƙarin mu isa ne zuwa mu ɗan karanta koya ne a cikin ayoyin gaba. Akwai sadma trauma da mutum a sadman nafsiya wani lokaci in mutum ya zama traumatized to wasu rubuce-rubuce da aka yi suna nuna cewa mutum zai iya zama kamar misali a yi wa yaro fyaɗe tun yana ƙarami ko kuma a hilaci yarinya a ɓata ta tun tana ƙanƙani. To wani lokacin irin wannan sai ya dinga developing har sai ya zama ɗabi'a sun girma sai suka so da irin wannan ɗabi'a. Ko kuma ya zanto a samu sakaci wajen kula da yara a daidai lokacin da suke shiga adolescence period. Saboda akwai curiosity wani lokacin irin boost the blood yarinya ta fara tasowa Allah ta fara ganin yanayin hormonal changes da take samu halittunta na zahiri sun fara canjawa da Allah wata rana tana da access da wata 'yar uwarta mace ta nemi mata wasu tambayoyi haka sai a samu body contact daga nan kuma sai shekan ya iya shiga daga nan sai a taso kuma sai a kanta lokacin ana samu. Akwai wasu lokutan ma psychologically daga mafarki abin yake farawa. Mun sha attempted din irin waɗannan tambayoyi. Mace sai kawai musamman kuma ya fi faruwa ga mata duk da ban ga an yi nazari a kai ba ko an yi ma ban samu na yi ba. Sai mace ta ce kika lafiya lokacin ba su da matsala amma kuma an ce mafarki sai ta rinka mafarkin mace. Kuma to the level of serotonin orgasm za ta iya kaiwa har ta ji buƙatar ta tajiya. To wasu daga nan suke zartewa idan ba su samu guidance ba to shi yasa wani lokacin tarin yara tun suna kanana sun fara shiga sinin murahaka shekarun girma su ana sanin a wani hali suke ciki wannan yana sawa su zama victim na dalilai waɗanda suke na yanayin zamantakewa galibi environment yana tasiri wanda ya taso a environment ɗin da ake iskanci za ka ga shi ma akwai wannan vulnerability ɗin zai zama vulnerable to ba zai zama akwai haɗarin zai iya faɗawa cikin wannan abun in ba Allah ya tsare ba shi yasa dole wannan haƙƙin shugabanni ne da jagororin al'umma opinion leaders malamai sarakuna masu gari da masu unguwanni ɗan da su unguwa da sauransu dole a yi biyuwa a ga tabbatar da an tsaftace al'umma kuma sannan sai kuma censorship domin da yawa wasu a cikin fina-finai suke gani kuma suke ɗauka wannan duk yana cikin social factors sannan kuma sai wani lokacin sakaci da ake samu yara su zama exposed to abubuwa na sexting suna ƙanana wani lokacin watakila iyaye su sakaci suna abusing pornographic material ƴaƴansu su gani ko a waya ko a abubuwan karantawa ko a novel yara suna karantawa a novel suna ganin gay yadda ake gay sun dauro su ma sai su taso da irin wannan da kuma irin series din nan musamman series na turawa mexico american da sauransu shi ma wannan yana ɗaya daga ciki abu na kusa da ƙarshe shine akwai experience na koyarwa wanda yanzu an samu ngos da sunan abin nan da sunan mubadara initiatives na lafiya ne ko na gyara muhalli ne ko na tallafi ne ko agaji ko na zaman lafiya ko menene ta yiwu a cikinsu a samu ƴan su da suke promoting ɗin irin waɗannan abubuwan da baka sani ba sai an saka ido in aka yi nazari sai a ga cewa akwai abubuwan da suke iya janyo waɗannan abubuwan sannan sai abu na biyar shine dawwama akan kalle-kalle marasa kyawu don haka ƴan uwa akwai hanyoyi da ake iya daɗa waɗannan abubuwan a yi maganinsu hanya ta farko shine addu'ar iyaye tun kafin a samu ƴaƴan a dinga roƙon Allah ya bada nagari rabbi habli min as-salihin Allah ka bani ƴaƴa cikin nagari ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يو ايا الدعاء اعيذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان مهمة من كل عين لامة واعيذها واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ومن كي ايار الله اتتتكم في نبيكم شيني لورا ديني ايا كما دا سنن دا سوا فيكي معاملة يرن شي غبر راي وسجي ونسكي اتسكي شغا daga da SNR ta zuwa na girma ya zama ana monitoring din su kuma ya zanto ana exposing din su wato ana bujuro musu da irin tsoratarwa ta addini game da afkawa irin waɗannan abubuwan kuma sannan family gabaki ɗaya su ɗauki waɗannan abubuwan a matsayin crime saboda wani lokacin family da community idan ba su criminalizing ɗin abu ba to fa ana iya yanzu misali ishi na lesbianism ya zama ya kai duk inda mutum baya za ka iya samun group of mata sai mace da ce ai ba ta yi amma kawayenta su ne kuma ba za ta kira mace su ba ba wani abu bane kuma ita sha'awa ne baya ne birge ta ne amma kuma wa'ancan ɗin ko na ziya ba za ta taɓa yin zuwa saboda kamar ya mata shi daga social vibe a wajensu to amma idan mutane suka ɗauki abu kaza ba daidai ba ne yanzu ku duba ku gani an yi wani lokaci da wata aƙida a wannan garin na Sokoto da a ce wa mutum shi ɗan wannan aƙidan ne gwanda a ce ba ɓarawo ne saboda al'umma ga baki ɗaya ta ɗauka ta fitinta wannan abun a matsayin wani mugun laifi har ban sani ba ko faruwa yake ne ko kuma irin jokes ne da suke zuwa mu daga can muna ne an ce an biyo wani ana ce masa kaza kaza ta ke wallahi shi ɓarawo ne ba wannan ba ne ko ya faru ko kuma labari ne ta zan mutane da tsara kai saboda haka ƴan uwa sai mu kula sannan kuma yana da kyau ya zama ana buɗe ofisoshi masu zaman kansu na guidance and counseling da consultation domin wani lokacin shi wannan kasan wallahi yakan zo ne psychologically amma idan aka yi managing din sa tun da wuri to through sessions na counseling sai Allah ya sa a ceto mutum kuma wannan haƙƙin al'umma ne dole su yi ƙoƙari su yadda za su yi zama a cikin ƙarshen environment an samar da waɗanda suke da wannan ilimin na counseling lallai lallai a taunoyin waɗanda za su je su koyo kuma lallai ya zama sana'arsu ya zama aikinsu da a bar wa hukuma komai da komai dole sai mun haɗu mun tsaftace muhallinmu da al'ummarmu mu taimaki kanmu mu taimaki ƴaƴayenmu saboda wani lokacin irin wannan mun sha muna samun irin wannan tambayar na taɓa samun irin wannan tambayar a fito sai yaro ne 18 years a shekarunsa wallahi da ya rubuto tambayar sai da kaina ya kulle na rasa mai zance kawai ya tsinci kansa da maili zuwa ga jinsinsa namiji kuma abin yana tamunsa ba a san ranta alhamdulillah Allah mun gode maka through sessions da counseling Allah ya sa har Allah ya taimake shi abin ya bar zuciyar kuma na san da yawa daga kuma mutane suna samun irin waɗannan abubuwa to amma wannan ba aikin wai kawai malami ne ba da fatawa bane malami ne ba da fatawa ba lalle ya zama counselor akwai wanda suke su aikin su ne GNC suka karanta to lalle lalle a samu wanda za su karanta GNC din kuma su karanta shi from learning perspective bayan sun karanta wancan din kuma su zo su karanta a musulunci kuma ya ake daukan mutum kuma dole a yi involved din dattawa da mutane masu kima da mutunci a cikin al'amari domin wani lokacin a sessions da ake na counseling za ka iya zuwa ka je ka zauna ko masu psychiatry sai ka ga akwai tambayoyin da in aka shigo da su a shari'ance da an koya musu da ba za su yi irin wannan suna da tasu kwarewar da aiki akwai wani expertise din nasu na aiki wanda dole ba za a ja musu shi ba to amma kowane aiki dole ya rusuna wa shari'ar Allah akwai abin da no go area ne musulunci bai yarda da shi idan ana samun daidaito tsakanin su irin waɗannan din da masana addini akwai zauren sulhu akwai zauren tattaunawa akwai yanayi na kula da yara da sauran su so da yaran tun daga suna ƙanana suke tasowa wani lokacin wannan abin yake zama ya bunƙasa a cikin kwalansu da kuma zukatansu wannan matsala matsala ce mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a baka muhimmanci akwai matsala ce da kullum za a hau mimbari a yi ta faɗa ta ba tun kana jin tsoronta har a daina saboda wani lokacin an ce kasaratul imsas tuzhibul ihsas ko tuzhibul ihsas yawan taɓa abu yakan sa ka daina sensin ɗinsa kuma lokacin sai ka ga bujiro da matsalolin kake amma ba a bada magani amma ta ƙarƙashin ƙasa kuma ba za a kyale abubuwa su ta tafiya ba dole a tsoratar dole a fito da salo-salo na shawo kan irin matsalolin kuma a tabbatar da cewa ba a wasa da irin waɗannan lafuzan haka kawai kowa a bar su a hannun mutane da ka ji haushin mutum ka kira masa kan cewa hukuncin azafi ko ba a tsayarwa da mutum haddi a duniya ba wallahi da ya tsayar masa a gaban Ubangiji za a zo a ɗauki laifin wani a jibga masa ko a ɗau ayyukansa na aiki a ba wani kira kada wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dil i'diluhu aqrabu lit-taqwa attend ko shine aiki ba ko a binnan a tsari na criminal law attempt yana da hukuncin sa aikin ma kuma yana da hukuncin sa sannan dan ka samu wa'ansu kujoji masu jirwaye da kamar wanka amma a ka'idar shari'a ba su kai substantive ko abinnan substantial evidence beyond reasonable doubt so it's crime abinnan level of proof din dole ya zama beyond reasonable doubt sai ya zama hujja ce ta yankan shakku amma civil cases su ne ake dogaro da abinnan balance of probability in aka ce kila wa kala to za a iya ɗauka amma hearsay evidence kawai mutane suna cewa wani ɗan kaza ne ko wacce ɗan kaza ce fata zama dalilin da za a yi tagin din mutum da wannan laifin da wannan fuskar ya zama wajibi mu kula sosai mu ji tsoron Allah dole ko mu dauki matakai mu ga cewa mun yi maganin wannan abun amma ta hanyar da shari'a ta yarda da ita Allah mu dauki sarki ya samu dace abinda muka tsari Allah ya ba mu ladan sa wannan kuskure kuma Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh